أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين. يوم مسلمي منا قدمت دا سلمات مسلينتي منا جوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala sarkin da ya sake hada mu a wannan shirin namu na fiqi ali Muhammadin salawatullahi wa salamu alayhi majma'i. Zancen da za mu yau idan lokaci ya samu hamuna za mu yi zance akan ababen da suke wajabta alwala. Idan muka duba alwala da alakan alwala da ababen da suke aikata su ba zai yi ba sai da alwala, ko wasu ababen da suke za ya aikata su ba da alwala ba. Idan muka duba alakan alwala da wayannan lamurra, za mu same su a cikin wannan halayya da za mu ambata. Akwai wasu ayyuka da mutum zai aikata su, alwala sharati ne na ingantan wannan aikin. Bi ma'ana, idan mutum ka yi alwala ba, idan ka zo da wannan aiki, to wannan aiki ba ingantaccen aiki ba ne. Shi ne misalin sallah. Idan mutum ka yi sallah ba da alwala ba, to wannan sallan bai inganta ba. Na'am, sai dai sallan gawa a mazhabin nan da fiqhin nan na Ahlul Bait ba wajibi bane kai alwala. Sa'annan lamari na biyu, sashi da mutum ya manta da shi a cikin sallah, kaman sujjada daya ko tashahudi, idan mutum ya manta da shi cikin sallah, idan ya tuna, idan zai rabka wannan, to wajibi ne ya yi alwala. Sa'annan lamari na uku, tawafi. Yani mutum ba za ka yi kai tawafi in tawafin mutum bai zai inganta ba ba da alwala ba. Wannan lamari na farko kenan. Shi ne aikin da mutum idan ba ka yi alwala ba ka yi su, to wannan aiki bai inganta ba. Lamari na biyu shi ne ayyuka ko aiki da yake yin alwala sharati ne da yake mai zai baka dama yin wannan mai aikin. Idan ko baka yi alwala ba ka aikata wannan aiki, to ka yi laifi. Shi ne kaman mai kaman shafan rubutu na Qur'ani. Yani mutum ba za ka yi katibi a hannunka kan Qur'ani ba, yani rubutun Qur'ani ba, ba alwala. Idan ka yi wannan ka aikata haramu. Lamari na biyu shi ne sunan Allah subhanahu wa ta'ala da siffofi wanda suke sun kebata ga Allah subhanahu wa ta'ala, ko siffofin da Allah ya kebata da su. Mutum ba za ka yi mai ka dibiya hannunka ko jikinka a kan wannan mai sunan Allah da siffofin da yake sun kebata ga Allah subhanahu wa ta'ala ba da alwala ba. Absa ihtiyati, wannan yake wajibi. Mutum ya kamata idan za ka taba suna na manzon Allah ko manzannai na Allah subhanahu wa ta'ala da shagabannin nan ma'asumai na Ahlul Bait salamullahi alaihim da mala'ikun Allah, ihtiyati ne na wajibi ya zama na mai kana da alwala. Hali na uku shi ne lamuran da suke ko aike da yake yin alwala. Idan mutum ya yi alwala zai sa wannan aikinsa ya zama aiki ne cikakken aiki, ya samu lada mai a kan wannan aiki. shine mai kaman karanta Qur'ani. Idan mutum zaka karanta Qur'ani ya zamana kana da alwala, to zaka samu lada daiwa. Wannan hali na uku kenan. Hali na hudu shine abin da yake hali da mutum zaka samu kanka. Idan kai alwala zai fidda kai cikin wannan hali. Shine mai idan mutum yana cikin janaba, to makruhi ne ya ci abinci. To idan mutum kana son ka kore wannan makruhi, to sai ka yi alwala. Shine lokacin da ka yi alwala wannan makruhin, ka kore wannan makruhin kenan. Wannan halayya guda hudu da muka zakara muka ambata sune halayyan da me suke da alaka da alwala. Wani halin za mun gani cewa idan mutum ka yi aiki ba alwala, ta wannan aikin bai inganta ba. Hali na biyu shine abinda za ka yi alwala zai halatta maka yin wannan lamarin. Idan ko baka yi alwala ba ka aikata wannan aiki, to kai haramu. Hali na uku shine mai samun lada da ka zo da aiki wanne yake cikakken aiki. Hali na hudu shine idan mutum kana son ka kore makruhi, to sai ka yi alwala. Duka wannan mun kawo misali akai. Dukkan ayyuka da yake wajibi ko mu ce sallah da yake wajibi ko mustahabbi, dole ne mutum ka yi alwala sa'annan ka yi wannan sallah. Sai dai me, sai dai sallan gawa, kamar yadda muka zance cewa za ka yi kai sallan gawa baka da alwala. Amma mustahabbi ne idan za ka yi magawa sallah ya zama ne kana da alwala. Amma idan baka da alwala ka yi sallan, ba mu ce wannan sallah bai inganta ba, a sake wannan sallah. Lamari na biyu kamar yadda muka zance, idan mutum masallaci ya manta tashahudi ko sujjada a cikin sujjadan sallah ya manta da su, to idan zai rabka wannan, dole ne mai ya zama ne yana da alwala. Idan ya tuna, idan lokacin da ya tuna bai da alwala, kamata mai ya tashi ya alwala ya rabka. Sa'annan lamari na uku shine tawafi. Mutum ba kai kai tawafi alhali baka da alwala. Idan kai tawafi ba alwala, wannan tawafin bai inganta ba. Sa'annan lamari da yake idan mutum baka da alwala ka aikata su, ko ayyukan da yake mutum baka da alwala ka aikata su, ka aikata haramun, shine idan mutum bai sani ba, idan mutum bai da alwala, bai kamata wani bagire a cikin jikinsa ya taba mai littafin Allah mai girma ba. Shine mai nafsun wannan rubutu bai kamata ka taba ba, yani wannan rubutu wanne yake na larabci bai kamata ka taba ba. Amma wannan akai tarjaman sa ko zuwa Hausa ne ko zuwa English ne, to wannan ba laifi. Amma nan malumma suka ce sunan Allah ko da wani halshi aka rubuta wannan sunan, to bai kamata wannan bai da alwala ya taba su ba. Akan nan wasu malumma suka ce Allahu da ake rubutawa da larabci ko God da ake rubutawa da lugha ta Ingiliziya, bai kamata wannan bai da alwala ya taba wannan ba. Sa'annan sunan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi da alayensa wayannan ma'sumai, da haka ma sunan maulatina Zahra salamullahi alaiha, akan ihtiyati wanne yake wajibi, bai kamata mutum ka taba wayannan sunan naki masu albarka masu alfarma baka da alwala ba. Sa'annan a cikin lamarin cewa taba Qur'ani ba sarki haramun ne, ba wani bambanci a cikin wannan halaye da zamu ambata. mutun sawa'an zaka taba me Qur'ani da hannunka ne ko wani bagire ne a cikin jikinka sai dai ne malumma me sun kebanta me gashin jikin mutum wato idan gashin hannun mutum ko gashin kan mutum ka doki gashin ka ka taba Qur'ani to wannan me ba laifi ko da baka da alwala amma bayan sa dukkan jikinka inda zaka taba Qur'ani da shi ya kamata me wajibi ne kana da alwala sa'annan lamari na biyu sawa'an mutum da farko ne yanzu zaka taba Qur'ani masalan ka shigo gida baka da alwala sai kana son ka taba me rubutun nan na Qur'ani ko a'a kana cikin me karatun Qur'ani ne shi alwallan ka ya kase to duka ya kamata me ka sake alwala sa'annan me ka sake taba rubutun nan na Qur'ani sa'annan lamari na biyu ko lamari na uku a cikin wannan bayani da muke yi kan batun cewa mutum idan baka da alwala ba zai ka taba me rubutun nan na Qur'ani ba mun san yau dai rubutun da ake na Qur'ani dukan duniya khatu Uthman ake yi sawa'an Qur'anin da zaka taba wannan rubutun ne kola rubutu ne na kofi yani khatil kofi wannan yake me bai shahara a duniya ba da Allah musulmai da yawa ma ba su taba ga wannan rubutun ba shi ma me haramun ne ka taba baka da alwala sa'annan wannan qur'ani da aka rubuta sawa'an da biro aka rubuta ko da menene aka rubuta dai almuhim haramun ne ka taba baka da alwala sa'annan lamari na kike zuwa baya harufan qur'ani sawa'an harufa wannan ake karanta su ko wannan ba karanta su haramun ne mutum ka taba baka da alwala kama ala sabilil misal idan muka ce qalu wannan qalu qaf ana karantawa lam ana karantawa wannan alif na karshe qalu ba karanta shi ko shi ma mutum ba zaka taba ba alwala sa'annan rubutun qur'ani sawa'un cikin qur'ani yake yani ka doki qur'ani ne ko a'a qur'ani ne amma aka rubuta shi akan me wani takarda daban ne ko akan bango aka rubuta ko ire-iren wannan lamari madama qur'ani ne to haramun ne mutum ka taba ba alwala kai wani su suka ce ko da rabin kalma ma ne aka rubuta na qur'ani matukan qur'ani ne ba za ka taba ba alwala ba sa'annan lamari na baya shine idan aka rubuta qur'ani ko kan me aka rubuta qur'ani kamar da muka yi zance haramun ne ka taba wannan rubutun nan na Qur'ani mai sarki sannan lamari na baya wannan Qur'ani sawa an rubuta shi ne yani akan al'ada masalan an rubuta ya ayyuhal ladhina amanu an fara daga dama zuwa mai hagu kamar yadda ake rubutun larabci ko a'a wani ya rubuta daga hagu ne zuwa dama shi ma me matukan qur'ani ne to mutum ba zaka taba shi ba baka da alwala malumma suka ce musulmi ka fahimci girman qur'ani a mazhabin ahlul bait salamullahi alaihi wannan sunan Allah da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutum idan baka da alwala ba zaka yi ka taba su ba sawa'an an rubuta me da harufa ta larabci ne ko a'a ta me na ingilizi yani aka rubuta Allah aka rubuta A double L A H Allah ko Muhammad M O H A double M wani suka ce ad ko ed duka idan aka rubuta ba za ka yi kata ba su ba alwala ba. Lamari da yake zuwa ba shi ne kalmomin Qur'ani, sawa'an kalmomi ne da suke mai kyawawan kalmomi ko kalmomi ne mummunayen kalmomi, to mutum ba za ka yi kata ba su ba alwala ba. Sabilil misal, masalan kalmatul mu'min, mu'mini, sabra, ankuri, ba za ka yi kata ba su ba alwala ba. Ko kalmomi ne na Qur'ani amma mummunayen kalmomi kamar iblis, shaitan, kafir, wayannan duka mutum ba za ka yi kata ba su ba alwala ba. Insha Allah, sabon saduwa da za mu yi zance kan waɗansu halayya da yake mutum idan ka taba su mutum ba ka yi laifi ba, insha Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.